Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu akan a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A Ghana kuma za a iya sauraron mu a Alfa Radio. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar 17 ga watan Satumba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Yan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu da ake kyautata zato yana da hannu a bom da aka dana a jirgin karkashin kasa a birnin London. Ƙungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki matakin kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ake yi tsakaninta da ƙungiyar Fatah ta shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas. Kana jami'an tsaro da kuma masu zanga suna nan suna shiri yayin da ake dab da fara taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Talata.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun sojin sama na Najeriya sun ƙaddamar da wani shiri mai taken Operation Ruwan Wuta. Bayan haka za mu tsallaka Nijar inda za ku ji wasu ƙungiyoyin matasa sun ƙaddamar da zanga-zangar nuna ƙyama ga kuɗaɗen saifa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirin tafiya yajin aiki da ƙungiyar 'yan ƙwadago ta ULC a Najeriya ke shirin fara yi a gobe Litinin. Bayan haka muna nan da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya ya kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bom da aka dana a jirgin karkashin kasa a birnin London. Yan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum ɗan shekaru 21 a birnin Hoslu da ke gabashin London, inda tashar jirgin sama ta Heathrow take kafin 12 daren jiya Asabar. An kuma kama shi ne karkashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta Burtaniya. A jiya Asabar aka kama wani ɗan shekaru 18 a tashar sufurin ruwa ta Dover, inda ake jigilar fasinja tsakanin Burtaniya da Faransa. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin London, Neil Basu, ya bayyana cewa kamun na farko yana da mahimmanci. Bayan kamen, 'yan sanda suka rika fitar da jama'a daga tashar jirgin ruwan ta Dover da kuma wata unguwa da ke bayan gari, yayin da suke gudanar da bincike a wani gida. Mazauna unguwar Sunbury sun ce waɗansu tsofaffi ne ke gidan da aka kai samamen waɗanda suka riƙe marayu da dama a shekaru masu yawa. Sarauniyar Ingila ma Elizabeth ta ba su lambar yabo sabili da ƙoƙarinsu a shekara ta 2010. Ƙungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki a yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ƙungiyar Fatah ta shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas, inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwarta ta kuma gudanar da babban zaɓe. Yayin da tattalin arzikin zirin Gaza ya ruguje, samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i huɗu a wuni, ƙungiyar Hamas ta ce za ta ƙyale gwamnatin haɗin kai ta shugaba Abbas ta yi jagoranci ba tare da ɓata lokaci ba. An kafa gwamnatin haɗin gwiwar ne shekaru uku da suka shige, amma ba ta sami ikon gudanar da mulki ba a zirin Gaza sai yanzu. An samu wannan ci gaba ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan ƙungiyoyin Hamas da Fatah suka yi da jami'an leƙen asirin ƙasar Misira a birnin Alƙahira. Mahmud Alul, wani jami'in Fatah, ya yi na'am da yarjejeniyar, sai dai ya shaidawa wata tashar rediyon Falasɗinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba. Jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna shiri yayin da ake gudanar da taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Talata da ake kyautata zaton wakilan ƙasashe 193 za su halatta. Wani mai motar sayar da abinci da ke aiki tare da ubangidansa ya ce shingayen da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancinsu ba.
The guy who was here before, that's what he said. I'm new with him.
Ya ce mutumin da yake nan ya taɓa zuwa nan a lokutan baya, abin da ya faɗa kenan. ni ban dade da fara aiki da shi ba, kuma ina ganin abokan ciniki da yawa. Sai dai batun harkokin tsaro a kasashen duniya da ya hada da barazanar makaman nuclear da Korea ta Arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa. Akwai kuma batun dubban musulmin Rohingya da ke kauracewa jihar ta Rakhine ta kasar Myanmar zuwa Bangladesh domin gujewa abin da ake bayyanawa a matsayin kisan kare dangi. Waɗansu masu zanga-zanga kalilan sun kushewa jagora Myanmar Aung San Suu Kyi domin gaza cewa komi domin kare Rohingya.
She is trying to lie to the world and she is now morally bankrupt. So we condemn her.
Yace tana kokarin yi wa duniya ƙarya, yanzu ba ta da tunani, saboda haka muke Allah wadai da ita sabili da ta kauce hanya, kuma muna so ta koma kan hanya. Aung San Suu Kyi dai ta soke zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa dalilan cewa ana ayyukan ta'addanci a jihar ta Rohingya, tana batun mayakan Rohingya. Shugabannin kasashen duniya za su yi muhawara akan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen duniya yayin taron na mako guda. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu majiyu sun bayyana yau Lahadi cewa Kuwait za ta kori jakadan Koriya ta Arewa a ƙasar da kuma waɗansu jami'an diplomasiya hudu. Majiyin diplomasiyan sun shaida wa kamfanonin dillancin labarai cewa za a rage yawan jami'an diplomasiyan Koriya ta Arewa a ƙasar mai arzikin man fetur, a maida shi ofishin gudanar da ƙananan ayyukan diplomasiya kawai da jami'ai uku. Sanarwar ta zo ne kwanaki biyu bayan da Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami da ya bi ta kan Japan, kuma ƙasa da mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙabawa Pyongyang ƙarin takunkumi sabili da gwajin makamin nukiliya na shida da ta gudanar. Ya kuma biyo bayan ziyarar da Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah ya kawo Washington ƙasa da makonni biyu da suka shige, inda ya gana da shugaba Donald Trump. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Kuwait ya bayyana Kuwait din a matsayin babbar abokiyar kawance a kan batun Koriya ta Arewa da kuma waɗansu batutuwa da dama. Dubban al'ummar ƙasar Koriya ta Arewa ke aikin leburanci a Kuwait da Oman da Qatar da kuma daular Larabawa. Daga ƙarshe, zanga-zangar da ake gudanarwa a St. Louis, jihar Missouri, biyo bayan wanke wani jami'in ɗan sanda farin fata da aka tuhuma da kashe wani baƙin fata, ta rikide ta zama tashin hankali jiya Asabar da dare bayan an wuni ana zanga-zangar lumana.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, dakarun sojin sama na Najeriya sun kaddamar da wani shiri mai taken Operation Ruwan Wuta akan ci gaba da yakar ƴan kungiyar Boko Haram. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Da yake magana da manema labarai jim kadan bayan ya dawo daga Maiduguri, babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce,
from Maiduguri this morning for Operation Ruwan Wuta we have succeeded.
Daga birnin Maiduguri nake da safiyar yau wajen da muka kaddamar da kai farmaki ta sama mai take Operation Ruwan Wuta. Mun sami galaba, kana muna samun nasara. Har yanzu ana can ana ta fafatawa don kammala damarmakin jaran abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram kuma zuwa gobe Litinin idan Allah ya kai. Za mu tsaya mu asusai irin gumurzun da muka yi. Tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Commander Baba Gamawa, na da ƙwarin gwiwar wannan operation ruwan wuta na sojin saman zai cimma nasara.
Wannan operation a wannan yanki namu na Arewa maso gabas abu ne mai kyau wanda zai taimaka kwarai da gaske. Ai ka san wato shi Nigerian Air Force a yadda yau in ka duba a duniya amfanin da ake da shi shine air power, to akan yaki ta sama. To wannan ruwan wuta da za a yi zai tabbatar da wannan ɗin ta'adda sauransu gaba ɗaya za ku musar da su insha Allah. Kuma yadda kai sojojin mu suka samu training na sama da irin ayyuka da suke yi da irin shugabancin da suke da shi a yanzu, ina tabbatar maka wannan operation da za a yi za a samu nasara kwarai da gaske, kuma za a yi maganin wannan ɗin ta'adda insha Allah.
Brigadier General Maharaz Tsiga masanin tsaro ne.
Mu mun riga mun san cewa saboda commitment na soja, saboda dedication na soja da biyayya da suka dinga yi ma waɗannan ƙasa, mun ga ci gaba a irin wannan wahala da ake fama da ita a North East. Kuma kada mu manta da wani abu, ko mun ki ko mun so dole mu cire hula mu daddaga ma sojojin nan abin da suka yi a North East. Aski idan ya je gaban goshi ya fi zafi, gamawa da su an riga an gama da su. Yan tsirarin da ake ganin cewa akwai su shine askin waye zo gaban kosi da yafi zafin, su ci gaba da jajircewa su tabbatar da cewa wannan aikin sun karasar da shi. North East yana cikin ɗaya daga cikin wurare a Najeriya wanda dole General Buhari ya tabbatar da cewa ba a kashe mutane.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah.
To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyarta ta arewa wato Niger, inda wasu kungiyoyin matasa suka gudanar da zanga-zangar nuna kyama ga kudaden saifa. Ga Salim Mumin Burma dauke da cikakken rahoton.
Matakin da hukumomin Senegal suka dauka a makonnin da suka shige don tusa kiyar dan gwagwarmayar nan Kemise Baba Faransa dan asalin jamhuriyar Benin zuwa kasar Faransa, wanne kotu ta sallame shi bayan shafa kwanaki a kurkukun birnin Dakar bisa hujjar samunsa da laifin cinnawa wata takardar sefa wuta, shine ya sake farfado da wannan magana ta bukatar watsi da waɗannan kuɗaɗe da aka jima ana yi wa kallon wata igiyar ta baibaye tattalin arzikin ƙasashe 16 da Faransa ta rena. Inji Muhammadu Iliyasu.
Abin da ya kawo mu nan wajajen shine kira da ƴan uwanmu su gamu da mu, mu gwadi bakin cikinmu da ɗan uwannan namu da anka kama da Senegal, baki ne kawunmu an kama an kai France. Kawai yadda sun ka saba yi duk wani ɗan Afrika wanda ya tashi yana neman ƴancin Afrika a kama shi a ɗauke shi a kai shi France. Tarihi ya nuna muna an yi ma Samori Ture hakanan, an zo an yi ma Benhenzen hakanan, a yanzu muke nan ya kwatanta ba irin lokacin nan bane kwa yanzu kan mage ya waye.
Wasu kalaman da tsohon gwamnan bankin bankunan kasashen Afirka ta yamma Alassane Ouattara ya furta game da tasirin kudaden sefa lokacin wata ziyarar da ya kai a kwanaki a kasar Faransa, su ma sun kara rage waɗannan kudade farin jini a idan matasan Afirka.
Shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara shine ummul aba'isa tsaida mu cikin wanga kuci, shine ya tashi ya tahi Faransa ya kwatanta ewai sefa muna jin dadin ta kuma kudin mulkin mallakan nan nasu a yana ise porte bien ici na wa'ansu kasashe ba su nan ge yawo a cikin zone na France fa. Inda zani ce mai anan mun in ba nan ya mai ba nan cikin Niger ko ina ne yawo take, don ce nan zancen shi zancen banza ne.
Kungiyoyin matasan da suka shirye wannan gangami na ganin hanyar mafita daga halin matsin tattalin arzikin da galibin kasashen Afirka ke ciki a yau ba za ta fice bullo da takardar kudaden Afirka na bai daya ba. Isa Usman Abdul Kadir yana wakiltar kungiyar matasa masu da'awar hada kan Afirka a Niger.
Il faut une monnaie unique. Il faut une monnaie qui représente l'Afrique. Il faut une monnaie qui a l'image de l'Afrique. Il faut une monnaie qui donne la souveraineté totale de l'Afrique.
A baya-bayan nan kungiyar ECOWAS ta bayyana gano cewa shirin fitar da kudaden bai daya da kasashen yankin suka sa gaba ba zai tabbata ba nan zuwa 2020. Saboda haka ƙwararru suka zo da shawarar ƙarin wasu shekaru akalla 7 zuwa 10 domin cikar wannan guri. Da yake mai da martani a makonnin baya akan yadda ake zargin Faransa da labewa bayan kudaden sefa domin cimma wani guri, shugaba Emmanuel Macron ya ce wannan batu ba gaskiya bane, kuma ya kara da cewa Faransa bata taba tilastawa kowace ƙasa amfani da kudaden sefa ba.
Vive l'Afrique unie et souveraine.
Vive!
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To daga Niger din kuma sai mu koma Najeriya, inda kungiyar kwadago ta ULC za ta fara yajin aikin sai babu ta gani a gobe Litinin. Ga Sahab Imam da ƙarin bayani.
Duk da cewa kungiyar ƙananan likitoci ta janye yajin aikin da ta shiga a kalla wasu kungiyoyin kwadago guda biyu ta malaman jami'o'i da kuma ta ma'aikatan jami'o'i suna ci gaba da yajin aiki da suka shiga. Kuma zuwa Litinin wata babbar kungiyar kwadago United Labour Congress ko ULC a takaice za ta fada yajin aikin. To ko me zafi tambayar da nayi wa Comrade Nasir Kabir babban sakataren tsare-tsare kuma kakakin ULC na ƙasa.
Monday in Allah yadda wannan kungiya ta kira duk ƴaƴanta zamu zunduma wato cikin wannan yajin aiki.
In kace ƴaƴanta suwa dawa?
Wato kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nopeng masu daukan man fetur da kuma wato bankuna da kuma wutar lantarki da pilots wato masu tuka jiragen sama da kuma shauran manya-manyan kungiyoyi da suke tare da mu. Mun kai kusan kungiya kusan 20.
Comrade Nasir, menene matsalolinku da yasa za ku shirye za ku tafi yajin aiki?
Maganan yajin aiki babban matsalar mu na daya shine shi wannan wato ministan kwadago sai ya kwace lasisin da aka bamu. Ma'ana lasisin da muke amfani da shi sai mutumin ne ya kokari ya boye yana amfani da wancan kungiyar kwadago. Abu na daya kenan. Abu na biyu, ƴan Najeriya suna sanar da cewa shugaban kasa ba gwamnoni kuɗaɗe a biya wato jihohi a albashi. Sai ya zamana cewa ina mai tabbatar maka kamar jihar Zamfara har yanzu kuɗin nan bai kai ga mutane ba ballanta na a ce ƙarin tsarin nan da aka yi na 2018 gwamnan nan ba ya iya biya. To ire-iren su gwamnan Nasarawa yana biyan rabin albashi. Gwamnatoci da yawa a ƙasar nan kuɗaɗen nan ba mu san me suka yi da shi.
Na tuntubi Dr. Lawal Habibi Haya, shugaban sashin ilmin tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin kasuwanci na kolejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kano, domin jin yadda wannan yajin aikin zai taɓa tattalin arzikin ƙasa.
Tattalin arziki na kowace ƙasa ya danganta ne kaso kan akan yadda mutanen ƙasa suke iya sana'antar da abubuwa daga cikin abin da za su sana'antar na sayarwa da kuma waɗansu ayyuka da za su wata abin da ake kira goods and services. To musamman kuma wannan so ake kusan ko ina idan mai ya tafi masu banki suka tafi masu sai da kayayyaki suka tafi idan kaga daga ran da babu banki babu misali kawai ka dauki banki da masu mai idan suka tafi to dauko kaya daga wannan jaha zuwa wannan jaha shi ma zai tsaya kun ga su ma za su tafi saboda haka wannan ne zai haifar hawa farashin kayayyaki masu sayarwa ma ba za su fito ba saboda haka kaga za a koma gidan gida talauci da da karuwa rashin wato tabbas na tattalin arziki da karuwa wanda zai zamana cewa an dada gurgunta tattalin arzikin da yake kokarin ya fito da kansa daga yanayin da ya shiga.
Duk kuma kokarin da nayi domin jin ta bakin ma'aikatar kwadago ta Najeriya ya ci tura. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin mu na Duniyar Amurka. Yayin da farkon makon nan Amurka suka yi bikin tunawa da harin ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001. Zamu kawo muku wani ba amurke amma dan asalin Najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai wannan hari inda zai mana waiwaye.
Ni kam da yanzu na zama tarihi.
Sannan za ku ji manyan kalubalen da ake fuskanta bayan da guguwar Ama ta daidai da jihar Florida ta kuma haifar da ambaliyar ruwa. Sunana Mahmud Lalo. Ranar Litinin ta gabata ne aka cika shekaru 16 da kaiwa Amurka har ranar 11 ga watan Satumba, harin da ya matukar girgiza Amurka ya kuma sauya fasalin fannin tsaranta da hudunta da wasu kasashen duniya. A fadar White House, shugaban Amurka wanda wannan shine karansa na farko da ya jagoranci bikin wannan rana a matsayinsa na shugaban kasa, ya jagoranci wani taron tunawa da wannan rana inda aka yi tsit da daidai misalin karfe 8:40 na safe. Wato daidai lokacin da jirgin saman farko da mayakan Al-Qaeda suka sace ya afka kan ɗaya daga cikin tagwayen benayen nan na hadadar kasuwanci da ake kira World Trade Center a New York. Sannan mintuna 23 bayan haka wani jirgi na biyu shi ma ya afka cikin ɗaya ginin, lamarin da ya sa duka dogayen benayen suka kama da wuta suka kuma ruguje har ƙasa. Shugaban Amurka har ila yau ya zarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wacce ita ma ɗaya daga cikin jirage hudu da aka sace ya afka a kanta a wannan rana. Yayin wani jawabi da yi a lokacin karrama waɗanda suka halaka a harin, shugaba Trump ya ce duk da bala'in da Amurka ta fuskanta, lamarin ya ƙarawa ƙasa ƙarfi.
On that day, not only did the world change, but we all.
A wannan ranar dukkanmu mun canza, ba duniya kadai ba. Idanuwanmu sun bude kan irin girman muggan abubuwan da ke fuskantar mu. Amma a wannan sa'a mun hada kanmu, sai bambance-bambancen da ke tsakanin mu ya ragu, ta yadda ba mu taba jin kwarin gwiwa kamar na wannan lokacin ba. Matsayar da muka dauka a yau alama ce da ke nuna hadin kai da kuma karfin mu.
On which we stand today are a monument to our national unity and to our strength.
To shekaru 16 bayan wannan hari, wani ba Amurka amma dan asalin Najeriya, wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba, ya tsallake rijiya da baya a wannan hari na cibiyar kasuwanci da ke birnin New York. A wata hira da ya yi da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba, Garba Suleiman Krako Samunaka, ya dan yi mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana.
A wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske, wanda ke ɗaya daga cikinsu yana cikin Marriott Hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini. Kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron a wannan guri. To a 10 ga wata Michael Jackson da shi da 'yan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da wake-wake za su yi wasa. To ni abin da kai ni New York kenan. Wato Allah da ikonsa an ce zakarin da Allah ya nufin ya cara, ko ana ruwa muzuru ana shahu sai yayi. Ni ganin ba kuma Allah zai nuna mishi. To ni kam da yanzu na zama tarihi. Domin abinda na gani a ranan nan, mun je kallon wannan wasa da Michael Jackson zai yi a New York. To saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na kasar nan, aka bani wato irin rahusa rangwame ake caji. Abin da ake caji a daki daya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan Twin Tower din, wato tagwayen gini, $550 ake biya kwana daya. To ni an bani akan $45 staff associate discount ake cewa, wato ma'aikaci ne babba ne a wurin. To sai ya kasance da naje ce ai babu daki. Ashe Allah dai ya kwace ni ne. Kuma Allah ya sani ban ji dadi ba, na fusata. Har na yi magana cewa to wannan ne kuma bambanci, kuma wato abu da ake cewa da turanci racism. Ya za a yi ga takardun booking ɗina, reservation ɗina da komai da komai, ku ce ba daki. Suka ce in yi hakuri sai dai a kai ni annex. To a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa, sai na ce to su kai ni annex. Allah da ikonsa su yi shi, muka je aka kai ni wannan guri annex din, kuma bayi da nisa da wannan gine-gine. Da safe kaman karfe 9 mun wayi gari, kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston. Su waɗannan pilots da mun su a makarantar da suka koya a nan Boston, koyi da za su tashi da kawai su fara fuji a sama, amma ba su damu da yadda za su sauka ba. Su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko.
Idan kuma muka dan zakuɗa zuwa kan batun guguwar Irma da ta yi kace-kace da wasu sassan jihar Florida, bayan da ta ratsa yankin Caribbean. A lokacin hada wannan rahoto, wata babbar matsala ita ce ta rashin wutar lantarki, inda aka yi kiyasin mutane miliyan 7 ne ke zaune a cikin duhu. Rahotanni sun ce injiniyoyi 23,000 aka baza a jihar ta Florida, sannan wasu dubbai daga jihohi makwabta sun kai ɗauki domin ganin an gyara wutar. To amma hukumomi sun yi gargaɗin cewa za a iya kwashe makonni kafin komai ya dawo daidai. Masu saurare, da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman Hassan Maina Kaina da Ibrahim Kalmasi Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon farko ya zo daga ɗan kishin ƙasa Usaini Abba Damban unguwar Musan Kuri, jihar Bauchi da Malam Ralwani Sa'idu Gayari da Ahmad Suleiman Bajoga da kuma journalist Ahmad Sale na Fada. Suka ce da tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka hukuncin rai da rai da kotu a Burundi ta yankewa tsohon shugaban ƙasar yayi daidai, kuma muna fatan haka zai zama darasi ga 'yan baya. Shi kuwa wannan sakon ya ce matuƙar ba aiki shugabannin Afirka suka samar wa matasan Afirka ba, to babu wata hanya da za a daƙile kwararsu zuwa Turai domin shirani. Kiran da za mu yi a nan shi ne su tashi tsaye haikan su nema ma matasan Afirka ayyukan yi domin zama a cikin 'yan uwansu, sannan dogaro da kawunansu ba tare da zuwa ci rana ba. Sako daga Babangida Yusuf na Fada da Nura Sani Rajau Radiologist da kuma Mansur Baba Wuro na Fada. Wannan sakon kuma ya zo ne daga hannun Isa Lawal Girgir dan masanin girgir jihar Yoban Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, sanarwar da gwamnonin kudu maso gabacin Najeriya suka fitar na haramta ayyukan IPOB a yankin abin ayaba ne, abin jira a gani shine su aiwatar a zahiri. Sai kuma wannan sakon ya ce salamu murya Amurka, muna yi wa shugaba Buhari fatan halartar taron Majalisar Dinkin Duniya lafiya da fatan za su tattauna abubuwan da suka shafi Najeriya da sauran kasashen Afirka. Sako daga Mansur Gumel. Shi kuma wannan sakon ya ce gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Ce a madadin 'yan kungiyar murya talaka na ƙasa baki ɗaya, muna taya abokan gwagwarmaya murnar bikin zanen sunan 'ya'yansu da aka yi a yau Lahadi, wato Ado Salati 10 ga Annabi Rajau, jihar Niger, da Shehu Bashir Fulani daga ƙasar Kamaru. Allah ya raya su akan sunna amin. Sako daga mataimakin PRO na jihar Kebbi, Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa ɗin daji jihar Kebbi. Kafin mu karkare ga Grace Alheri Abdu da takaitaccen labarai.
Yan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bom da aka dana a jirgin ƙarƙashin ƙasa a birnin London. Yan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum ɗan shekaru 21 a birnin Hounslow da ke gabashin London, inda tashar jirgin sama ta Heathrow take kafin 12 daren jiya Asabar. An kuma kama shi ne ƙarƙashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta Burtaniya. Ƙungiyar mayaƙan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ƙungiyar Fatah ta shugaban yankin Falasɗina Mahmud Abbas, inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwarta a kuma gudanar da babban zaɓe. Yayin da tattalin arzikin zirin Gaza ya ruguje, samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i huɗu a wuni, ƙungiyar Hamas ta ce za ta ƙyale gwamnatin haɗin kai ta shugaba Abbas ta yi jagoranci ba tare da ɓata lokaci ba. An kafa gwamnatin haɗin gwiwa ne shekaru uku da suka shige, amma ba ta sami ikon gudanar da mulki ba a zirin Gaza sai yanzu. An sami wannan ci gaban ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan ƙungiyoyin Hamas da Fatah suka yi da jami'an leƙen asiri na ƙasar Misira a birnin Al-Qahira. Mahmud Alu, wani jami'in Fatah, ya yi na'am da yarjejeniyar. Sai dai shaidawa wata tashar rediyon Falasɗinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba. Jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna shiri yayin da ake dab da buɗe taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara ranar Talata, wanda ake kyautata zaton wakilan ƙasashe 193 za su halatta. Wani mai mota sayar da abinci da ke aiki tare da ubangidansa ya ce shingaye da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancinsu ba. Akwai kuma batun wato wannan ya bayyana cewa wanda yake magana ya zo ne a lokutan baya, ni kuma yanzu ne na fara, kuma bisa ga dukkan alamu za mu samu ciniki. Sai dai batun harkokin tsaro a ƙasashen duniya da ya haɗa da barazanar makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa. Akwai kuma batun dubban musulmin Rohingya da ke ƙauracewa jihar Rakhine ta ƙasar Niamey zuwa Bangladesh domin gujewa abin da ake bayyanawa a matsayin kisan ƙare dangi.
Muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu da sabbin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Kar ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ta yanar gizo a sashen hausa.com, ko kuma voahausa.com kai har ma da dandalin voa.com. yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. CD da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Al Najir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya.